بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah Ta'ala, bakajin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai cancanta bauta masa. Yau ma Allah madaukaki ya bamu nufin haduwa wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar jiyarya a cikin garin Bauchi, kamar yadda muka saba haduwa wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya dace da mu faɗin daidai da kuma aikata daidai. Yau shi ne wuni na 20 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama 1440 daidai, wanda kuma yake daidai da 25 ga watan 5 shekara ta 2019 a ƙirgin miladiyya. Idan mun kula kenan za mu ga cewa yau a wannan dare da muke ciki shi ne dare na farko a cikin wato goman ƙarshe. Don haka nake ƙara jin hankalin ƴan uwa musulmai wajen ƙara himma da dagewa da jajircewa akan ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki da suka saura. Kwanaki ne masu girma, masu daraja, wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da girmansa da darajarsa da ɗaukakarsa, bawan Allah nan da Allah maɗaukaki ya gafarta masa zunubansa da suka wuce da waɗanda za su zo in ma zai yi, bawan da Allah maɗaukaki ya zaɓe shi ya ba shi al-maqamul mahmud, zaɓaɓɓen wato maƙami, abin godewa, bawan nan da shi ne zai fara shiga aljanna, bawan nan da Allah maɗaukaki ya ɓance shi ya Isra'ila mi'raji da shi, bawan da Allah maɗaukaki ya fifita shi akan dukkan annabawa, bawan da Allah maɗaukaki ya fifita shi akan manzanni da manya-manyan mala'iku baki ɗaya, bawan da Allah maɗaukaki zai ba shi ash-shafa'atul uzma, babban ceto a filin tashin alkiyama, wanda kowa ya shiga cikin ɗimuwa, kowa yana neman ina ne mafita. Annabawa duka za su kasa karɓan ceton mutane, amma Allah maɗaukaki zai ba wannan bawan nasu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan ceton. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan watan nan ya zo 20 aka shiga goman ƙarshe, da na Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin Bukhari da Muslim ta ce idan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga goman ƙarshe, shadda ni izarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya layla, idan goman ƙarshe suka zo Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan taurace wa iyalansa kwata kwata mu'amala tsakanin miji da mata, ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama bari yake yi duka idan waɗannan goman suka zo. Ya tada iyalansa waɗanda ba sa tashi kullum, ma manzo Allah ya tada su cikin dare, ya raya darensa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, duk da cewa manzo Allah bai taɓa barin kiyamul layli ba, manzo Allah baya barin sallar dare a halin zaman gida ko a halin tafiya, amma cewa da aka yana raya darensa a cikin waɗannan kwanaki, wannan yana nuna manzo Allah yana ƙara ayyukan da yake a cikin daren, yana ƙara tsayin sallar daren sallallahu alaihi wa sallama idan na wannan kwanaki suka zo, saboda garabasa da yake cikin waɗannan kwanaki, saboda alkhairin da yake cikin waɗannan kwanaki da albarkar da Allah maɗaukaki ke bayarwa. Kwanaki ne masu girma wanda a cikinsu Allah maɗaukaki ya ɓoye Lailatul Qadr, daren nan guda ɗaya da Allah maɗaukaki ya masa kirari da Lailatul Qadr khairun min alf shahr, dare ne guda ɗaya amma ya fi watanni guda dubu, ya fi shekara 80 da wani abu. Idan Allah maɗaukaki ya datar da kai ka bauta wa Allah maɗaukaki dukkan nau'in ibadar da kai a cikin wannan dare, kamar ka yi shekara 80 ne da wani abu kana yin wannan ibadar a cikin kowane dare, wannan albarka da take ciki. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kullum yake tashi ya tashi iyalansa domin dacewa da wannan dare na Lailatul Qadr. Ubangiji ta'ala cikin hikimarsa ya ɓoye daren a cikin waɗannan kwanaki guda 10 ko guda 9, babu wanda ya san hakikanin yaushe ne sai Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taso ya zo samu sahabbansa yace an sanar da ni lailatul qadri amma sai aka mantar da ni ita manzon Allah yana sauri da yake annabin rahma ne mai jin kan bayin Allah mai tausayin bayin Allah mai son su da alkhairi yana maza yana sauri yazo ya ga musu wannan alkhairin ga yadda lailatul qadri take amma sai aka mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga unsituha yace an mantar da ni wannan dara yace amma ku neme ta iltamisuha fil ashr al awakhir min ramadan ku neme ta a kwanaki 10 na karshen watan ramadan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin itikafi a 10 farko saboda zamanin lailatul qadr tana 10 farko ne sai aka runa masa ba 10 farko bane sai koma 10 sai yana yin itikafin sa daga ƙarshe aka sanar da shi cewa ba fa a goman take lailatul qadr take ba a goman karshe take a wannan watan ko manzon Allah yayi itikafin sa na tsakiyar wata da ya saba yi wato kwanaki 10 na tsakiya ranar da zai fita sai aka sanar da shi aka ce a goman karshe suke fa kawai sai manzon Allah yayi tazarci shekaran sai kwana 20 sallallahu alaihi wasallam yana itikafi duk saboda ya dace ya bauta wa Allah lailatul qadr abun mamaki a ce wani mutum musulmi ya yarda har wani dare daga cikin waɗannan dare ku su kwace masa ba tare da yayi sallah a cikin daren ba akwai abun mamaki idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai irin karin wannan kirdado yana bibiya dan kaddaran ta kwace masa har yayi itikafin sa na kwana 10 da ya saba yi amma a ce masa ba nan bane a gaba ne manzon Allah ya ci gaba amma ka san da wannan aiki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma ka san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san darajar sa a wajen Allah babu wata daraja da Allah yake ba wa bawan sa wanda bai ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine mai da mataki na karshe a cikin bayin Allah baki da amma ka duba yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zariya yayi nan dan ya dace da wannan dare na lailatul qadr hikima ce ta Allah Ubangiji ta'ala ya boye lailatul qadr domin bayin su duk ba a cikin waɗannan kwanaki suna bauta suna ibada inda an ayyana daren aka ce dare ne na kaza kawai ko kuma duk shekara a ce wannan shekarar yana dare na kaza da mutane ba za su ibada yadda ya kamata ba amma sai aka boye daren a cikin kwanakin nan guda 10 daga wannan dare da muke ciki yanzu nan zuwa karshen ramadana a lailatul qadr ki ba mamaki wannan dare da muke ciki ne ba mamaki muna magana a cikin lailatul qadr ne da haka sarka yi sakaci dan uwana a ce wani dare ya wuce maka ba tare da kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a neme shi a cikin wuturi na goman karshe in an ce wuturi ana nufin go 21 23 25 27 29 ba akwai masu yin dabara nan ba sai su ce to 22 ba zai yi ba 24 ba zai yi ba 26 ba zai yi ba 28 ba zai yi ba tunda an ce a nema a mara ne wuturi ne 21 23 25 27 29 to nan ma za ka iya bata domin akwai riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iltamisuha fi tasi'atin tabqa aw sabi'atin tabqa aw khamisatin tabqa aw thalithatin tabqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku nemi lailatul qadr saura kwana 9 watan ya gare ku neme shi saura kwana 7 watan ya gare ku neme shi ko saura kwana 5 ku neme shi saura kwana 3 ya gare malamai suka ce ka san ku lissafin yana bambanta baka sani ba watan 29 zai ko 30 zai yanzu idan wannan watan da muke ciki zai 29 ne yanzu yau daren nan da muke ciki saura kwana nawa watan ya gare kace mun saura 9 haka ne saura 9 ya kare domin in kai 21 22 yanzu wannan daren 21 ne wannan daren 21 daren 22 daren 23 daren 24 daren 25 daren 26 27 28 daren 29 kaga idan kwana 9 wato idan watan 29 zai yi to wannan daren da muke ciki zuwa karshe zai iya zama an ce tasi'atin tabqa saura dare 9 to zai iya zama yau ne amma idan watan 30 zai cika to ba yau bane gobe ne gobe kuma nawa ne kace mun daren 22 ne to ashe zaka iya bata idan an ce watan 29 zai yi ya ta babban da ake 30 zai yi wajen saura 9 ko a ce saura 7 ko a ce saura 5 ko a ce saura 3 dabaran ka kawai dan uwa shine dukkan waɗannan dare ku guda goma sai guda tara gurgudan yadda Allah madaukaki ya ga dama kai kokari dukkan rayuwar su da ibada idan an ce goman karshe ba lalle ne su zama goma ba wasu suna fara wutri tun jiya daren jiya ba lewu ba babu ne shi ake alkhairi ne ayi amma dai goman karshe suna farawa ne daga wannan daren da muke ciki in an ce goman karshe ana nufin in ya cika 30 ne za a samu goma amma in bai cika 30 ba taran karshe ne ba goman karshe ba an gane ko dan haka ba ka tausa da bara dan uwana sai ka dage da ibada a cikin waɗannan kwanaki ba tare da kasala ba ka dage kai koyi da annabi rahma sallallahu alaihi wa alihi sallama kai koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da za ka iya da ka mai da baccinka da rana daranka gaba daya ya zama da cewa ibada za ka rinka yi wallahi da ka yi riba mai yawan gaske amma in ba za ka iya ba babu laifi ka raba daranka wani daren ka yi ibada wani bangare na daren ka yi ibada wani bangaren kuma ka kwanta ka yi baccinka shi yasa idan mutum ya san cewa ba shi da tabbaci zai je ya yi tahajjudi to kada ka rinka barin wannan sallan tarawihi tana wuce ka wani shi ba zai yi tarawihi ba saboda tsammanin zai yi tahajjudi idan yaje ya kwanta da duhun zai yi tahajjudin kawai sai ya tahajjudin gaba daya to kaga watan batakan kan kenan shi bai yi tarawihin ba bai yi tahajjudin ba amma in ka samu kai tarawihi to ai a cikin daren ne ka samu in ma ka samu matsala baka tashi cikin dare ka yi tahajjudin ba to ba ka da matsala da yawa domin ka riga ka yi sallah a farkon dare amma in baka yi sallah a farkon dare ba kuma a ƙarshen daren baka tashi ba to ka iya rasa lailatul qadr gaba ɗayanka kullum dai muna faɗa ingantacciyar magana babu laifi dan ka hada sallan tarawihi da sallar tahajjudi duka ka yi su wannan abu ne da magabata rututu suka danga yin sa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas abinda aka samu na riwaya manzon Allah baya karawa akan 11 ko 13 dukka sallan manzon Allah cikin ramadana ko wajen ramadana ba a ruwaito manzon Allah yana karawa akan wannan ba amma sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun yi tayin rakawoyi da yawa abin da ke nuna cewa ba wai wannan raka'a 11 nan ko 13 nan da manzon Allah yake yi ya iyakance wa mutane ne ya ce kar su fiye da haka ba yanzu laifi ne ka yi siyamu Dawud ka yi azumin annabi Dawud da yau ka yi azumi gobe ka sha ruwa laifi ne ba laifi ba ne amma manzon Allah bai yi ba shi manzon Allah yakan yi azumin alhamis ne da litinin yakan yi azumi uku a cikin kowane wata amma baya yin yau azumi gobe ya sha ruwa yau azumi gobe ya sha ruwa kuma amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to haka sallar ita ba take manzon Allah ya fadaitar akan sallar dare ayi tai babu iyaka yace salatul layli makna haka manzon Allah yace sallar dare bibbiyu ake yi bibbiyu fa idza khashiya ahadukum as-subha falyutir bi wahidatin manzon Allah yace sallar dare bibbiyu ake yi bibbiyu in an ce bibbiyu suna da iyaka ba su da iyaka in bibbiyu sau 100 kai sunan su ne bibbiyu in bibbiyu sau miliyan kai sunan su bibbiyu sai manzon Allah yace idan ɗayan ku yaji tsoron alfitir zai fito to ya wutri kaga kenan kai in sallan ka daga farko ma ka fara tun daga farkon dare kai ta yin bibbiyu sai ka ji tsoron alfitir zai fito manzon Allah yace to ka samu kai wutri raka'a nawa za ka yi raka'a in da yawa kamar yadda muka faɗa a karatun shekaran jiya ko jiya in ba na manta ba tambayar da wani yayi idan malamai suka ce za ka yi sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ka yi tsawon sallah ka yi kamar izu goma a raka'a ɗaya suka ce babu laifi ka yi raka'a 11 ko ka yi 13 idan kai irin wannan ka cika irin wannan abu ga irin siffar sallar manzon Allah ga adadin raka'o'in manzon Allah suka ce wannan ya fi falala amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da suka biyo baya da suka ga ba za su iya yin irin sallar da manzon Allah yake yi irin wannan doguwar sallar ba za su iya yi ba sai suka ce to tunda ba za mu iya yin doguwa ba bari mu yi adadin raka'o'i masu yawa shi yasa zaka samu in kana karanta Majmu'ul Fatawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yace haka magabata suka fahimci maganar annabi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba adadi bane iyakantacce a'a sifa sai da manzon Allah yake mai tsayin gaske in zaka yi ta babu laifi kuma ta fi falala ma amma in ba zaka yi doguwar sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ka yawaita adadin rakawoyi yace lokacin da magabata suka ga mutane ana haduwa ayi sallah tare ba kuma kowa ne zai iya jure irin wannan tsayin sallar da manzon Allah yake yi ba sai suka ce to maimakon
tunda ba za a iya yin tsayin sallah irin ta annabi ba, to ai adadin raka'o'i da yawa domin a samu dogon lokaci a dade ana yin sallah. Sai za ka ga tun lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama aka fara yin adadin raka'o'i 20 a sallan tarawih, wasu suna yin 30, wasu suna yin 40. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah aka ce tsakanin wuninsa da daransa an kirga sallan nafila da yake yana sallan nafila da ta kai raka'a 300 a cikin wuninsa da daransa. Wannan naka samu haka magabata rututu take irin waɗannan sallolin, ba a samu cikin magabata sun yi inkarin ƙara adadin raka'o'in nan ba, sai malaman baya ne aka samu suke inkari. Nabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin ashabu sunan da al-Imam al-Hakim yace as-salatu khairu mawdu'in faman sha'a istaqalla wa man sha'a istaqara. Wannan Allah yace sallah ita ce mafi alherin abinda Allah ya sanya na ibadar gaba da mutum zai yi, wanda ya so yayi da yawa yayi, wanda ya so yayi kadan shi ma yayi, an ba da zama kofa a bude kai tai. Dan haka karkaro kai baka yi sallar tarawih ba, kuma sallar tahajjudin baka da tabbaci, za ka zo da lailatul qadri ya wuce maka ba tare da ka samu wannan garabatar ba. Ibada ce take kara 80 da wani abu za ka same ta cikin dare daya. Cikin mu waye ke da tabbacin da yake kara 80? Mutum nawa ne yanzu a duniya suke shekara 80? Kaɗan ne. Duk inda ka je unguwa ga yan shekara 60-65 su ne dattawa na ƙarshe a wajen. Duk inda ka je haka ne. In ka je ana cewa shekara 80 sai ka je ana cewa taɓa yi akwai wanda tijo a unguwa kaza. Saboda galibi yanzu rayuwar ba a daɗe ba. Shekara 60 masu yawa 70 shi kenan yawanci ake tafiya. Mutum in ka shekara 80 ɗin ma shekara nawa ka ƙare a cikin ƙuruciya baka yi aikin wani aikin kirki ba. Shekara nawa kafin ka balaga, bayan ka balaga ma shekara nawa kana samartaka, ka san saurayi ba damuwa da ibada yake yi ba. Sallar ma in ba an matsa masa ba ya samu tarbiyya mai kyau ba koyaushe yake yin ta ba, sai dai jifa jifa, wata ran yayi wata ran ya fashi, wata ran yayi wata ran ya fashi, in ba wanda Allah madaukakin sa suka samu tarbiyyar addini ba. To kaga a ce kuma a cikin dare ɗaya ka samu alkhairin da za a baka ibada shekara 80, wannan garabasa a ce ka yi sake ta kwace maka ba karamar hasara ba ce. Don haka nake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da raye waɗannan da riku baki ɗayansu. Allah ta'ala albarkace mu da samun alkhairin da ake samu a ciki. Allah ya datar da mu lailatul qadri, Allah ya datar da mu lailatul qadri, Allah ya datar da mu lailatul qadri. Allah ya samu raya shi da ibada da kuma neman kusaci zuwa ga Allah madaukaki tare da kyakkyawan niyya. Allah ya karbi addu'o'in mu da zamu yi a cikin waɗannan kwanaki masu girma. Akwai bawan Allah da ya rubuta tambaya yace me hukuncin abin da ake sayarwa naira 10 amma wani ya saya sai ya ce shi naira 20 zai bayar. Abin naira 10 ake sayar da shi amma da ya saya sai ya ce shi naira 20 zai bayar. Sai aka ce da shi a naira 10 fa ake sayarwa, sai ce a ya sani ai amma shi naira 20 zai bayar. Wai wannan garin naira 10 riba ce, shine abin da yake tambaya. Wannan ba a ce da shi riba, baya daga cikin nau'ukan cinikin da ake ce masa riba. Ya sai kayan ka kace masa naira 10 ake sayarwa, shi kuma yace 20 zai saya, to ya kara maka riba ne. Riba ya kara maka kuma babu laifi ka karba, ba riba ba sai riba ce. Kai fatan Allah ya kara mata albarka. Wannan yace ne bambanci tsakanin annabi da manzo. Malamai sun yi tattaunawa mai yawan gaske akan wannan mas'ala ta bambanci tsakanin annabi da manzo. Wasu daga cikin malamai suna cewa annabi shine wanda aka aiko shi wato aka yi masa wahayi shi kadai amma ba aiko shi zuwa ga mutane ba. Manzo kuma shine wanda aka yi masa wahayi kuma aka aike shi zuwa ga mutane. Wannan ya daga cikin abin da ya fi shahara a wajen malamai. Sai dai malamai suna ganin cewa wannan, wasu malaman suna ganin cewa wannan ba zai zama shine bambanci tsakanin annabi da manzo ba. Domin Allah madaukaki ya ba mu labarin yana aikowa annabawa da manzanni. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الله تعالى يأتي بمتبع أيكو وما كافن كذو كيما جاء الله صلى الله عليه وسلم بمتبع أيكو وناء النبي با بمتبع أيكو وناء النبي كو منذوبا كذا دوكا سأل الله مدوك يأتي أيكو في شيء. Kaga ana aiko annabi kenan ana aiko manzo. Kaga an kace bambancin annabi da manzo, annabi an ba aiko shi ba manzo, an aiko shi Allah kuma yake na aiko annabawa kamar yadda yake aiko manzo. To kaga wannan bai zama shi ne bambanci tsakanin annabi da manzo ba, dukkan annabi an aiko shi, ba zai zama annabi ba wacce an aiko shi zuwa ga mutane. Wasu malamai suka ce annabi shi ne wanda aka bashi sabon aka bashi wato littafin wani annabin manzon da ya gabace shi. manzo shine wanda aka bashi littafi nasa mai zaman kansa, amma annabi shine wanda aka bashi littafin wani da ya gabata shi aiki da shi, wato manzo an bashi shabo shari'a, amma shi annabi kuma yana aiki ne da shari'ar wani annabi da ya gabata shi. Haka wasu daga cikin malamai suka ce, to amma shi ma wannan, da yawa daga cikin malamai sun ce wannan shi ma akwai gyara, kasancewa akwai manzannin Allah madaukaki da aka aiko, kuma abinda suka yi amfani da shi littafin waɗanda suka gabace su ne, kamar annabi Yusuf alaihi salam a manzo ne na Allah madaukaki, walaqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati wa ma zaltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka quntum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula. Kaga Allah madaukaki yana bada labarin cewa ana cewa bayan annabi Yusuf ba za a aiko wani manzo ba, ashe kaga manzo ne kenan. To kaga kuma Allah madaukaki ya kai gashi a cikin manzanni da yawa, amma kuma ba a samu wani littafi da Allah madaukaki ya ce ya ba annabi Yusuf ba, kuma tarihi bai nuna cewa an ba shi wani littafi ba, yayi shari'a ne da littattafan manzannin da suka gabace shi. Kaga wannan yake nuna ba bambancin manzo da annabi shine annabi a bashi manzo a bashi sabon shari'a, shi kuma annabi a bashi tsohon shari'a ba, wannan ma ba shi ne bambancin ba. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam al-Harrani al-Dimashqi Allah ya jiga sa rahama, yana cewa shi abin da yake yafi fahimta a ciki cikin maganganun malamai, bambancin annabi da manzo, shi annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanen da dama suna kan imani, ba kafirai bane ba mushrikai bane, ana aiko shi ne zuwa wajen su domin ya jaddada musu addini, shi addini yake jaddadawa, ya kara kiran su zuwa ga su kara ruko da littafin da aka ba su, su kara ruko da tauhidi da kadaita Allah madaukaki da ibada. Amma shi manzo ana aiko shi ne zuwa ga mutanen da suke shirka. Menene dalili akan wannan? Yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a filin tashin alkiyama mutane za su dunguma saboda wajen annabi Yusuf alaihi salam suna neman ceto. To a lokacin da za su je wajen annabi Nuhu alaihi salam za su ce anta awwalur rusuli, kai ne farkon manzanni. Kenan dukkan waɗanda suka gabata annabi Nuhu alaihi salam su ba manzanni bane, ne su annabawa ne. Kuma Allah ya madaukaki ya ba mu labari kafin zuwan, wato kafin zuwan annabawa, kafin zuwan annabi Nuhu alaihi salam, da dukkan mutane suna kan tauhidi ne akan fassarar da Abdullahi dan Abbas ya yi. Ubangiji ta'ala ce kana nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin, dukkan mutane da sun kasance al'umma daya wato suna kan tauhidi. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا, mutane da ba su kasance ba sai akan wato dukkan su akan al'amari guda daya, suna al'umma ɗaya ne masu kadaita Allah. Fahtalafu, daga ba sai suka sassaba. Abdullahi dan Abbas yace wannan sabanin da suka yi ya faru ne lokacin annabi Nuhu alaihi salam, jama'ar annabi Nuhu ne su ne suka fara yin shirka, aka aiko annabi Nuhu a matsayin me? A matsayin manzo. Waɗanda suka gabace shi annabawa ne, amma shi da aka aiko shi sai aka ce shine awwalur rusuli, farkon manzanni, saboda a cikin lokacin da aka aiko shi ne akwai shirka, amma kafin nan dukkan mutane suna kan tauhidi ne, suna kan fitra. To kaga wannan shi ke nuna nagartacciyar magana dai shine bambancin annabi da manzo, shi manzo ana aiko shi ne zuwa ga mutanen da suna shirka, amma shi annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanen da dama suna kan tauhidi, amma ana kiran yana kiran su zuwa ga su kare riko da tauhidi da ibada. Allah ya samu dace. Wannan yace mutum ne yana tafiya a mota, sai mai mashin ya zo ya buge shi ta baya sai ya mutu. Shin malam mai motan zai yi azumi? A ta wannan tambayar ya ban gane kanta ba. Mutum ne yana tafiya a mota, sai mai mashin ya zo ya buge shi ta baya. Mai mashin ne ya zo ya bigi motar kenan. Na'am. Wato mai mota ne yana tafiya, sai wani ya zo da mashin ɗinsa sai ya bugi motar ta baya, sai ya faɗi kuma sai ya mutu. Ba shi ba shi ya kashe shi ba. Ai ba shi ya buge shi ba. Shi ya buga kansa da kansa. Irin wannan ba a cewa mutumin shi ya kashe shi. A shari'a ba za a ce ya kashe shi ba. A shari'ar Allah ba kai kace shi ba, a shari'ar Nasara ba kai kace shi ba, domin zuwa ya ta bayan ka ya bige ka, ka san shi a shari'ar Bature duk idan an zo rikicin mai mota da mai mota ma sai in kai kai ne ka zo ka bige shi ta ba to kai ne mai laifi dama tunda kai ka zo ta bayan sa ka bige shi to amma shari'a kuma tana duba cewa wane ne ya aikata abinda ya zama sababin tafiyar wannan mutum inda a ce mai motar ne ya bige shi kaga shi ya bige shi to amma shi mai mota yana tafiyar sa ba ruwan sa ba shi ya bige shi ba shine da kansa yazo ya bige mota da ya bige mota kuma sai ya fadi sai kuma ya mutu kaga wannan ba shi ba mai mota ne ya kace shi ba shine ya kace kansa bisa kuskure amma ba shi zangannanci ba ba za a dauke shi cikin mutumin da za a ce ya kace kansa ba an gane ko tausayi da ya zo ya bige mota ya zama sababin mutuwarsa amma babu komai akan wannan mai motar ta fiskar shari'a domin ba shi ya kace shi ba balle sana a dora masa diya ko a dora masa azumi ka san wani abun mamaki ne galibi idan an yi tambaya akan hukuncin kisa mutane kullun tambaye ta da suke sai su tambaya wai azumi yaya kafara zai yi kafara ko ba zai kafara kuma a harkar kashe mutum kafara ba wani abu bane abu ne mai sauki ne mene wahalar diya amma mutane ba sa maganar diya duk tambayar da za a rubuto ya kamata a ce zai biya diya ko ba zai biya ba domin in shi ya kace shi bisa kuskure me yake kansa diya da kuma kafara to kafaran mai sauki ne azumin wata biyu ba wahala azumin wata biyu a jere ba wani wahala a ciki in ka kwatanta da diyar miliyan 56 haka ne mutum ɗayan aka kashe addinin musulunci sai an biya wannan kudin kaga miliyan 50 dama an ce dangi ne za su taru su biya idan mutum yake kan kuskure kaga da kawunanka da bafanunka da ƴaƴan bafanu kowa sai ya tsale ka a dangi dan ka jawo musu bala'i to ya zo su gama biya miliyan 50 haka za a sanya musu haraji a dora musu a yanka musu a ce ku rinka biya kaza to in mutuwa ya ba su za su ci a basu gado ba to in ya kwaso ma ya kamata su kwasa ai Allah ya tsare mu baki daya za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya insha Allah mun tsaya akan aya ta 98 za mu tashi aya ta 99 a cikin suratul yunus insha Allah na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لأمسك الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله
Allah mai girma da daukaka ya ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk wanda suke bayan kasa sun yi imani gaba ɗayan su afa anta tukrihun nas shin kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tukrihun nas zaka tilasta mutane ne hatta yakunu mu'minina har su zama masu imani wama kana linafsin ba zai yiwu ba ga wata rai an tu'mina ta zama mai imani illa bi idnillah sai da umarnin Allah sai da ganin damar Allah wa yaj'alu rijsa ubangiji ta'ala yana dora azaba ala alladina la yaqilun ga wadanda ba sa hankaltar sakon da annabawa suka zo musu da shi sannan ubangiji ta'ala yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda manzon Allah yake tukirin waɗannan mutane zuwa ga shari'a yana kiran al'ummarsa zuwa su tsira su samu kyakkyawan sakamako gobe alkiyama kada su fada azabar Allah tabaraka wa ta'ala amma sun yi burus sun ki karban sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi shine sai Allah madaukaki yake cewa ya kai ma'aikin Allah da Allah madaukaki ya ga dama da duk waɗanda suke bayan ƙasa duka sun yi imani amma bai ga damar haka ba mu'tazila su suna ganin cewa Allah madaukaki ba shi da wani ganin dama cikin aikin bayi ba wa shi yake ganin damar aikinsa ba ruwan Allah da imanin bawa ko rashin imanin in bawa yayi imani to shine kawai ya zaba wa kansa imanin kuma babu hannun Allah a cikin imanin nan ga idan bai yi imani ba to shine bai yi imanin ba kuma babu hannun Allah babu ganin damar Allah madaukaki a cikin wannan imanin nan ga amma ahlus sunna wal jamaa su suna tabbatar da cewa duk abin da kaga yayi to sai Allah ya ga dama domin su a ganin su suna ganin cewa tunda in Allah madaukaki ya ga dama zai iya sa kowa yayi imani to dan me bai sa kowa yayi imanin ba in har yana da damar ya sa kowa yayi imani kuma bai sa kowa yayi imanin ba ya bar wasu suka yi imani wasu bai sa su sun yi imanin ba kuma gobe alkiyama ya azabtar da su wai suna ganin yayi zalunci wal iyad billah kuma rabbuka bi zallabil abi ubangiji baya zalunci shi Allah madaukaki da ya ga daman ya tilasta bayi ya ce su sun yi imani a ya ga damar ya bada bayi zabi kowa ya zaba faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama kuma yayi kafirci inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shiryar da su hanya ganan hanya mun nuna musu ta gaskiya imma shakiran ko dai su gode wa Allah madaukaki su bi hanyarsa wa imma kafura ko su kafirce wa Allah madaukaki su ki bin hanyar Allah ma'ana Allah madaukaki dai halicci bayi ya ba su dama ya ba su hankali da za su gane abu mai amfani da marar amfani dukkan su kowa daga cikin sa ya bashi hankali da zai tantance abu mai amfani da marar amfani shi yasa wanda bashi da hankali shi ba a dora masa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce rufi alqalam an salati mutum uku an dauke musu alqalami so ku ko sun yi laifi ba su da laifin komai anil gulami hatta yahtalim yaro karami sunna bashi da cikakken hankali an dauke masa alqalami shi wannan hatta yahtalim har sai ya balaga duk zaɓin Allah da zai ba za a rubuta masa zunubi ba amma saboda falalan Allah in yayi aikin lada kuma sai a ba shi lada amma zunubi ba za a rubuta masa ba anil majnuni hatta yasika haka nan ma'aukaci an dauke masa alkalami har sai ya dawo hayyacinsa duk abin da ma'aukaci yayi ba a rubuta masa zunubi idan yayi shirka ba zunubi in yayi kafirci ba zunubi in yayi zina ba zunubi in yayi jagiya ba zunubi karfa ka je kai haukar ganga ma'ana mai haukar gaskiya Allah madaukaki ya sani ai ko duk wanda yake mahaukaci ne in yayi wannan ba a rubuta masa laifin komai saboda ba shi da cikakken hankali da zai bambance abin da zai amfani da abin da zai cutar da abin da ba zai cutar ba hakan wanda yake barci an dauke masa alkalami idan mutum yayi laifi wa Allah a cikin barcinsa to shi ma an dauke masa alkalami ba za a rubuta masa zunubi ba inda zaka zagi wani yanzu ana zaune lafiya ba barci kake ba sai ka zagi wani ba ka taka samu zunubi ba zaka samu zunubi amma a cikin barci la Allah kana mafarki sai ka zagi wani kai masa ajar ba za a rubuta maka zunubi ba baka yi laifin komai ba lokacin sallah yazo har ya wuce kana cikin barci in kana fadake ba barci kake yi ba har lokacin sallah yazo ya fita to kai laifi wa Allah madaukaki amma idan barci kake yi ba za a rubuta maka zunubi da umma kai laifi ba kana tashi kawai sai kaje kai sallar ka lokacin da kai sallar manzon Allah ya ce ba ta da lokaci ma sallar kai wannan lokacin da kai ta to wannan ba ga saboda adalcin Allah ne saboda waɗannan ba su da hankali sai aka ce to an dauke musu alkalai wannan yake nuna kenan Allah madaukaki bai ya ba su hankali da za su gane hanyar shari'a za su san hanyar shari'a su san hanyar bata kowa ba kowa san inda yake zuwa neman abincin da zai ci ba kowa yana da dabara da basira da zai je ya nemo me zai ci me zai sai sutura ya sa a jikinsa me zai nema ya gina gidan da zai shiga da iyalansa in ba shi da lafiya ya san dabara da zai je ina zai je nemo magani amma kaga dabba da yake ba su da hankali ai ita ba zai inda za ta yi ta nemo magani ba tana ciwo ko saboda ba su da hankali to amma Allah madaukaki bawa ya bashi cikakken hankali da zai tantance abin da zai amfani da abin da zai fitar da shi sai kuma ya bar shi ya ce to abin da ka zaba shi zan baka in ka zaba hanyar daidai kaga yayi daidai in ka zaba hanyar da ba ta daidai ba to ba za ka ga daidai ba ubangiji ta'ala yana da iko in tilas zai yi ya ce kowa gabar zai yi to dole gabar zai yi yadda ya yi ka abin nan wato cikin halittarka ba ka da ikon ka canza to kaga haka ya ga dama ne yanzu idan Allah madaukaki ya yi ka dogo za ka yi kanka gajere ba zai yiwu ba idan ya yi ka gajere za ka yi kanka dogo ba zai yiwu ba in ya yi ka baki za ka yi kanka fari ai ko kai mulitin kai ba fari ba ne ko sai dai ka zama barbarar yanyawa amma ba za ka zama fari ba to kaga wannan da yake wato ganin damar Allah madaukaki ne to amma al'amarin addini Allah madaukaki ya bar bawa ya zaba da kansa ga hanyar shari'a ga hanyar bata ka bi hanyar shari'a ka samu kyakkyawan sakamako ka bi hanyar bata kuma ka samu mummunan sakamako Allah ka tare mu saboda adalcin Allah madaukaki ya bar mutane kowa ya zaba abin da ya ga dama ya yi masa bai ga daman yayi tilas ba da hankalinka da basirarka idan aka ce yau an sa dokar hana yawo a cikin garin Bauchi misali aka ce daga karfe 6 zuwa karfe 6 na safe, karfe 6 da yamma zuwa karfe 6 na safe, amana kowa ya fito. Ana da sojojin da za a in an ga dama, misali a unguwar kuwa an ga dama za a iya zuba sojoji gaba ɗaya ba wanda zai fito daga gidansa ba, amma ba ya haka ba. Sai aka ce duk wanda aka kama a kai shi ko sai masa hukunci. Yanzu in ka ga dama ka fito, in ka ga dama ka zauna a gida, in ka fito kai ka dawo wa kanka a kama ka a maka hukunci, in baka fito ba ka tsira, tunda kana da hankalin ka kana da basirar ka, doka ce aka sa. Shugaba yana da dama ya wannan, yace wannan titin an hana bi, yace wannan titin an hana kar kowa ya bi, duk wanda ya bi za a ci tarar sa. In ya ga dama yana da dama sai kawo yan sanda su tsaya ta can gabar, su tsaya ta nan yamma, akwai wanda zai bi ba wanda zai bi, amma sai aka bar hanyar kawai aka sa security a gefe, duk wanda ya zai wucewa da mota su dauki lambar mota su kama shi ai masa hukunci. Ya cuce ka in ya maka hukunci, bai cuce ka ba, me yasa? Saboda ya gaya maka, ya sa maka doka, ya ce kar ka karya. Ba dole sai ya sa 'yan sanda sun tare ba, in ya ga dama zai ce kawai doka ne. Yanzu bisa za ka ga kasashen duniya da yawa da yake akwai doka mai ƙarfi, za ka ga cewa idan ka zo ka samu danja baka baka hannu ba, baka da damar ka wuce, za ka ga cewa mutum yana gani ba kowa, amma ba zai wuce ba. Saboda me? Ba faɗan sanda aka sa ba a lokacin, amma saboda akwai la'alla akwai wata kamara a wajen tana reading, duk wanda ya wuce lokacin ba a bashi hannu ba to za ta ɗauki lambar motarsa. Idan ta ɗauki lambar motarsa kuma shi kenan za a tirace ɗinsa, duk inda yake za a kama shi a ci tararsa. Wannan zai sa mutum zai ga ba kowa a wuri, amma ya tsaya yana bin doka. Ai ba sai ka je ƙasar waje ba ma, ko 'yan shekarun baya a jihar Kano da aka sa 'yan karota, ai kaga kowa ya nutsu ya bi doka a lokacin, saboda 'yan karota suna nan suna ganin ka, za su tare ka su tarar ka. To abin nufi dai anan shine Ubangiji Ta'ala in ya ga dama zai tilasta kowa yayi imani, amma shi ba ya tilasta, ya barka ka zaɓa ko kai imani ka samu kyakkyawan sakamako, Allah ka samu, ko kuma ka ƙi imani ka samu mummunan sakamako, bai zalunci kowa ba. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid, shi yasa Allah madaukake shi, walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, da Allah ya ga dama da dukkan mutanen da suke bayan ƙasa za su yi imani, amma bai ga dama ya tilasta kowa ba. To tunda Allah madaukake bai ga dama ya tilasta kowa ya yi imani ba, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minina, kai ma'aikin Allah za ka tilasta mutane su yi imani ne? Ba zai yiwu ba. Wannan shari'ar fa a hannun wa take? A hannun Allah subhanahu wa ta'ala take. Duk wanda kaga ya shari'a to sai ya samu taimakon Allah. Idan baka samu taimakon Allah ba, wannan hanyar shari'ar ba zai yiwu ka bi ta ba. Tunda Allah madaukaki shi ke daukan shari'a ya cuta a cikin zukatan mutane, kai ma'aikin Allah ba ka da ikon ka tilasta mutane su yi imani. Shi yasa addinin musulunci bai ce a tilasta mutane sai sun zama musulmai ba. La ikraha fid din, babu tilasta a cikin addini, saboda mutum ba a iya tilasta shi a addini, ba a iya tilasta shi. Za ka iya tilasta shi da ya shigo cikin ku yana sallama dole, amma wannan imani a cikin zuciya yake ai. Za ka iya tilasta shi sai ya yarda Annabi Muhammad manzo ne na Allah? Za ka iya tilasta shi a cikin zuciya sai yarda? Ba zai yiwu ba. In ka maka masa sai ya yarda yayi imani, amma a zuciya bai yi imani ba. To Allah madaukaki yana rarrashin Annabi sallallahu alaihi wasallama, yace al'amarin ku ba a hannunka yake ba. Allah madaukaki shine yake yin abin da ya ga dama. Kada ka yunkurin da kake yi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wani yunkuri kamar ka ce manzon Allah zai kashe kansa saboda bakin ciki sun yi imani, saboda damuwarsa da su yi imani. Fala tazhab dafsuka alaihim hasarat, haka Allah madaukaki yace, kada ka tafiyar da ranka, kada ka rasa ranka a kansu saboda bakin ciki suke yin imani. La'allaka baqi'an nafsaka alla yakunu mu'minina, Allah madaukake ce mai yiwa kana kokari ka kashe kanka alla yakunu mu'minina saboda sun yi imani. Kada kai al'amarin a hannun Allah madaukake yake, yudillu man yasha wa yahdi man yasha, abinda Allah madaukake ga dama shi yake yi. Afalam yai'as alladhina amanu allau yasha'u Allahu la hadana fi dunya, da Allah madaukaki ya ga daman ya tilasta wa mutane, da ya tilasta wa kowa ya yi imani. Kai ma'aiki alaihi salatu wassalam, kai ya haƙuri da jarrabawa da Allah madaukaki wasu na rashin imani, ba ka da ikon ɗaukan imani ka cusa a cikin zukatan mu. Ubangiji Ta'ala kuma ya ce, wa makana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah, haka nan abin yake, babu wata rai da za ta iya yin imani illa bi idhnillah, sai da izinin Allah, sai da umarninsa, al'amrul kauni, sai da ganin damarsa. Yasa wasu magabata suke cewa bi idnillahi ay bi amrillahi, wasu su ce ay bi qada'illahi, wasu su ce ay bi mashi'atihi, duk ma'ana ɗaya ne. Yana nuna cewa al-mashi'a, al-qada'ul kauni, al-amrul kauni, ma'ana sai Allah madaukaki ya ga dama, ya kaddara za ka yi imani kafin ka yi imani. وما كان للنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون اما وان بس هنكلت با بس ايماني با بس غكتا انباوا akan abin da suka zo da shi na gaskiya daga Allah madaukaki ba ubangi ta'ala ce to irin waɗannan su ne Allah madaukaki yake azabtar da su Allah ka tsare mu da azaba na'am Allah mai girman dokaka ya ce kulin zuru ka ce da su ku duba ku gani ma za fi samawati wal ardi menene abin da ke cikin sammai meye kuma abin da ke cikin kasai ku duba mana ku gani ai kuna da ido da Allah madaukake ya baku dan ku ga halittun Allah madaukake wa ma tubnil ayat amma dukkan ayoyi da hujjoji da Allah madaukake ya saukar ba sa wadatarwa wan nuzur hakanan dukkan manzanni da Allah madaukake yake aikowa masu gargadi wa mutane ba sa wadatar da mutane an qaumin ga mutanen da layu minuna ba za su yi imani ba fa hal yantaziruna shin akwai wani abin da suke jira illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim ai ba abin da suke jira sai kwatan kwacin ayyamin ladina khalaw min qablihim wato irin ranaku da abubuwan da suka faru a cikin ranakun da ya samu waɗanda suka gabace su kul ka ce da su fantabiru ko yi jinkiri inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina tare da ku ina jinkirin thumma nunajji rusulana wallazina amanu sannan Allah ta'ala yace sai mu tseratar da manzanninmu da waɗanda suka yi imani kazalika haqqan alaina nunjil mu'minina Allah ta'ala yace wannan wani haƙƙi ne da muka wajabta a kanmu nunjil mu'minin muna tseratar da masu imani anan kira Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa al'umma su duba irin halittun da Allah madaukaki yayi a cikin sammai da kasai to mun yana daga cikin abinda mai hankali zai kula da shi yayi imani da Allah halittar sammai da yadda Allah madaukaki halitti sama ya barta kuma bi ghairi amalin tarawdaha ba tare da wani ginshiki da aka samu ta ba yanzu wannan gulab din da ke masallacin nan da ke sama bai yi wuya zauna a saman ba sai da aka sa masa igiya sai da aka sa masa sasari aka rike shi kafin ya rike a sama wannan rufin masallacin bai wuya zauna akan masallacin ba sai da aka yi masa fila a ƙasa aka yi masa gini kafin ya iya zama amma ka duba girman da sammai suke da su amma haka Allah madaukaki ya yi su ba tare da wata gwafa da ta tokare ba to ubangi ta'ala yana jan hankalin bayansa su kalli irin waɗannan manya-manyan halittu da ya a cikin sammai da al'ubun da ya a cikin ƙasai a duba girman wata a duba girman rana a duba taurari da sauran halittun Allah madaukaki da ya yi a sama kuma ka duba abin da Allah madaukaki shimfiɗa a ƙasa da duwatsu da tekuna da Allah madaukaki ya yi a bayan ƙasa dukansu ka kula da cewa lalle wanda ya yi waɗannan halittun ya cancanta a bauta masa duk wanda ba shi ba bai cancanta a bauta masa ba shi ne Allah madaukaki ya ce ku duba ka ce waɗannan bayi su duba su ga abin da Allah madaukaki ya halitta cikin sama da ƙasa walin guru ma za su sama wato al'ardi amma kash waɗannan halittu na sama da waɗannan halittu na ƙasa duka mutanen da ba su yi imani ba ba sa iya hankalta da su ba sa musu amfani yasa ya ce wa matukunil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minuna waɗannan ayoyi al-ayat al-kauniyya sama ana ce ita aya kamar yadda kasa ake ce ita aya dukkan halittun Allah madaukaki ana ce da su aya ma'ana in kamar yadda Allah madaukaki ta inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab cikin halittun sama da halittun kasa da dukkan ma abin da ke cikin su abin da ke alkanu wa ikhtilafi al-layli wan nahar da sassabawan dare da wuni dare yazo wuni ya tafi dare yazo wuni ya tafi wuni yazo dare ya tafi kullun suna sassabawa Allah madaukaki ji a cikin wannan akwai ayoyi amma sai dai masu hankali ne suke kula da irin waɗannan ayoyi to shi yasa Allah madaukaki ya ce wa ma tubunil ayatu irin waɗannan ayoyin da Allah madaukaki ya ce wa a kalle su a ga girman Allah madaukaki a ga cancanta sana'abauta masa shi kadai waɗannan ayoyin duka mutanen da basu zama masu imani ba Allah yake ba za ta wadatar da su da komai ba haka nan annubu annabawan da Allah madaukaki yake aikowa ya aiko su da ayoyi al-ayatu shar'iyya ya aiko su da hujjoji waɗanda suke al-ayat mu'jizat mu'jizoji da suke zuwa da su amma duk waɗannan ba sa wadatar da mutanen da ba su da imani mai imani shine yake ganin ayoyin Allah madaukaki ya ƙara daukan izna ya ƙara ganin girman Allah ya ƙara gaskata Allah mai imani shi ke jin maganganun da annabawa suka zo da shi ya ƙara imani ya ƙara tsorata da al'amarin Allah ya ƙara neman kusaci zuwa ga Allah madaukaki domin kada ya halaka gobe al-kiyama amma waɗanda ba su da imani Allah ta'ala ya ce duka wannan abin ba zai amfane su ba wa ma tubul ayatu wan nuzur an qawmi la yu'minuna sai Allah madaukaki ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa hal yantadiruna illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim ma'ana waɗannan mutane da aka aika musu manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama amma suka ki imani da shi aka gargade su suka ki gargaduwa aka yi musu albishir ba su yadda da albishirin ba domin amma su imani ana musu albishir cewa in kun yi imani za a miki kyakkyawan sakamako waɗanda ba su imani ba ana musu gargadi ana cewa za su haɗu da musiba kaza amma duk wannan abun ba su wa'azantu da shi ba shine sai Allah madaukake ce to wai me suke jira ne fa hal yantaziruna illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim ai ba komai suke jira ba sai irin kwanakin da suka samu waɗanda suka gabace su al ayyam larabawa sukan ce al ayyam suna nufin abubuwan da suka ta faruwa na alheri da shari a cikin kwanaki tunda dukkan abin da zai faru yana faruwa ne cikin yau ma'ana cikin wuni ko dare balarabe yakan ce al yau yana nufin wuni da daren gaba daya kamar yadda yake to al laila dare yana nufin wunin da dare to sukan ce al ayya suna nufin abubuwan da suke faruwa dare da rana wannan abin ya faru na alheri wannan abin ya faru da sharri to shine Allah madaukake yace ba komai waɗannan mutane suke jira ba sai irin abin da ya faru waɗanda suka gabace su menene abin da ya faru musu an aiko musu manzanni kuma sun ƙaryata waɗannan manzannin kuma Allah madaukake ya aiko musu da azaba aka halakar da su to Allah madaukake yana nuna cewa waɗannan mutanen su ma ba abin da suke jira sai azabar Allah in ba haka ba me ya hana su imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace shi sun gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin Allah madaukake ya aiko shi sun yadda mai gaskiya ne sun yadda amintacce ne sun yadda baya ƙarya sun yadda baya ha'inci amma sai lokacin da kuma yazo daga sako da Allah daga ban Allah madaukaki a lokacin ne suka ce makareci ne shi a lokacin ne suka ce mahayinci ne shi a lokacin ne suka ce mai cin amana ne a lokacin ne suka ce mai wudani kaga abu mamaki ne a sai tsawon shekarun da zai zauna cikin su sai dai shekara 40 a rayuwarsa ne yana da kyakkyawar shaida sai a wannan lokacin kuma da yazo da sako daga Allah madaukaki amma sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake ƙarya ne shi yasa daga cikin shugabannin Herakal malikin Rum lokacin da su Abu Sufyan radiyallahu ta'ala suka je masa yana daga cikin abin da ya tambaye su ya tambaye su cewa shin wannan mutumin da yazo yace shi Allah ya aiko shi da kafin ya ce Allah madaukaki ya aiko shi kun san shi da ƙarya ne suka ce wallahi ma jarrabna alayhi kadiba ba mu taba karatun cewa yana ƙarya ba ma'ana ba mu taba sanin cewa yana da ƙarya yana yin ƙarya ba ba shi da ƙarya kwata-kwata a tarihin sa sai yake cewa to ai ko ba zai yiwu a ce ku ba mutane bai muku ƙarya ba amma ya je wa Allah ƙarya ba zai yiwu ba alamar cewa ba zai taba yiwuwa ya yi wa Allah ƙarya ba shine yanda ku ba bai muku ƙarya ba kunga ku ne ba halakar da shi zaku yi ba amma bai muku kariya ba to yaya zai yi wa Allah kuma mahallin sa kariya yace wannan yana nuna shi annabi ne na Allah to wannan mutane duk da haka suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa sai Allah madaukaki ke su kuma abin da suke jira irin abin da ya samu na farko ne al-ayyam abubuwa na azaba da aka rinka yi wa al'ummomi saboda ƙaryata manzanni su ma irin wannan abin suke so ya same su Allah kada ne kuma inda Allah madaukaki ce wa zakirhum bi ayyamillah inna fi zalika ayatin li kulli sabarin shakur ka tunatar da su bi ayyamillah da kwanakin Allah da suka da abubuwa suka ta faruwa a ciki yadda aka yi ta halakar da mutanen da suke kareta manzannin Allah tabaraka taala su ma idan sun bi hanyar wadancan da mutanen annabi Nuhu alaihi salam da mutanen annabi Hud adawa da Samudawa da mutanen annabi Salih da mutanen annabi Shu'aib dukkan su da suka kareta manzanni me ya same su halakar da su aka yi yace to su ma waɗannan ba abin da suke jira sai wannan ya zo musu shi yasa Allah madaukaki yace ka ce da su to tunda abin da suke jira kenan to ka ce su jira din ka ce kai ma kana jira kaga abin da zai same su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ubangiji ta'ala duka yana nuna masa cewa kada ya damu da rashin imanin waɗannan mutanen lokaci yana zuwa ko da ba azabtar da su a nan ba akwai ranar alkiyama da za ta zo Allah madaukaki da azabtar da su sai ubangiji ta'ala ya ce wannan azabar da yake wa bayinsa da suka ƙaryata manzanninsa idan ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana jiran zuwanta amma shi ba za ta tafe shi ba da waɗanda suka yi imani idan azabar ta zo ba za ta tafe su ba shi yasa ce summa nunajji rusulana walladheena amanu sannan muna tseratarwa mu tsamar da manzanninmu walladheena amanu da waɗanda suka yi imani duk waɗanda suka yi imani Allah madaukaki kamar da su yake a cikin wannan azabar idan ta zo Allah ce kazalika haqqan alaina yace haka ne haƙƙi ne akan mu Allah madaukaki babu wanda yake tilasta shi abu fa inna Allah la mukri hala manzo Allah yace Allah madaukaki ba a masa tilas ba amma yana ganin dama sai ya wajabtawa kansa kamar yanda yace kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijin ko ya wajabtawa kansa zai ji kanku to haka ubangiji ta'ala ce kazalika haqqan alaina ma'ana mun wajabtawa kanmu inji Allah madaukaki nunjil mu'minina muna tseratar da masu imani duk inda masu imani suke idan Allah ya kawo azaba ma su yana tseratar da su nunjil mu'minina ana karanta shi da kira'o'i guda biyu kamar yadda al-Ramma ya karanta nunjil mu'minina haka al-Imam al-Kifai da Yaqub al-Hadrami da Hafs an-Asim suke karantawa nunjil mu'minina amma sauran makaranta duka suna karantawa kazalika haqqan alaina nunajjil mu'minina daga najja yunjiken duka malan guda ɗaya ne kakan iya cewa anja yunji ko ka ce najja yunajji duka ɗaya ne ma'anarsa a larabci Allah ya sa mu dace na'am
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين نعم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله نعم يصيب به من يشاء
Allah ya baka ladan karantawa mu kuma Allah ya ba mu ladan saurare abinda muka za daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh